بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو درس من أنا وكينا نعم 32 درسين نا 32 كينا ayau tara ayau 21 ga watan Rabiul Thani hijira 2028 wanda ya dace da 9 ga watan 5 miladiya 2007. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Hafiz يأتي عشك النزهة النظر. أما اختصار الحديث أما يأتي أبن ديدن قنشي اختصار الحديث وتكيت رواية الحديثي الاختصار ابتعالني دقا خصر wato takaitawa ya zamanto kan cewa an yanke daga tsawon hadisi an takaito a wata ma'ana banda wata. To fal aktharuna ala jawazihi, mafiya yawan malamai sun tafi akan halaccin sa, wato kenan akwai wanda suke ganin ikhtisarul hadith bi halatta ba bi shart, amma sun sa sharadi da suka halatta shi sun sa sharadi. بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، ده شرط إن شوى وندى ذي اختصار حديث وندى ذي تقيت وترواية ده تكم وندى ذي تقيت ونلب ذي تقيت لفظ حديث أكن وطن سمع نوني بند وطن سو يزمن تو مال ميني مسنيني نه هكا يكاوش مطلقا يي إطلاق العلم يي إطلاق علم أما بندى كني في ده علمي أنا وجه shine ilimi da abin da yake canza ma'ana, ilimi da abin da yake canza ma'ana, wato ya zama to yana da ilimin lugha, yana da fahimtar lugha. Waɗansu malamai sukan kawo riwaya bil ma'ana kafin su kawo ikhtisarul hadith, domin ikhtisarul hadith far'i ne na riwaya bil ma'ana. Al-ƙa'ida shine cewa wanda ya halatta riwaya riwayar hadisi da ma'ana ba da lafazi ba, to ya halatta ikhtisarul hadith. Wanda ya haramta riwaya bil ma'ana ya haramta ikhtisarul hadith. To saboda riwaya bil ma'ana ta fi zamantowa shamila, ta fi yalwa, ta fi girma, waɗansu malamai sukan kaddamar da riwaya bil ma'ana kafin su magana akan ikhtisarul hadith. Sharadin ikhtisarul hadith, sharadin yin ikhtisari a hadisi shine sharadin yin riwaya bil ma'ana. Wanda abubuwa kamar yadda Imam Ahmad ya faɗa, abubuwa guda uku ake nufi. Mutum ya zamanto alimun bi lughatul arab, ya zamanto masani ne da harshen larabawa da wato yaren su daban-daban, waɗanda suke lahaja daban-daban ta larabawa, ya zamanto masani ne da wannan. Na biyu, basirun bil ma'ani, mai fahimtar ma'anoni, yana da fahimta ta ma'ana. كما عالم بما يحيل المعنى مما لا يحيله، كما مثني ده ابن ده يكي چنز معنى ده ابن ده بايا چنز اتا ام بينتا. تو ده كان الحافظ ده يكاو يكي چا بشرط ان يكون عالما، يكاو العلم بالاختصار ادون قل يكاو بالاجمال، اما ابن ده يكي في بالتفصيل شين يكا زمان تو مثلا حرش اللاربشي تند عن نفس الله عليه السلام ده لاربشي يكي مغانا، كما زمان تو كان ده بصيرة ده فهمتا وجنسا المعنى. Bayan ka san harshen larabcin kuma kana gane ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wanda yake ana buƙatar fiqhu fi din, ya zamanto kai masanin fiqhu ne. Na uku, kuma ka zamanto ka san abin da yake canza ma'ana da abin da baya canza ma'ana. Yace li anna al-alim, wannan kamar ta'lili ne akan me yasa muka sharɗanta cewa wanda zai taƙaita ma'anonin hadisi dole ya zamanto masani. Yake li anna al-alim, domin malami لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه دو من مالني بايا رجي طوان حديثي سيدي بايا ينكي واني بانجرين حديثي سي بانجرين دي سنچي واباشي دا علاقة دا ابن دي برشي باشي دا علاقة دا ابن دي برشي ينزو على المثالي idan mutun yazo hadithin haramta makka cewa abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuqtala halaha la yunaffaru saydaha wa la yuqtala halaha ba a koran dabbar farauta a cikin ta kuma ba a yanke tsirro abin nan tsirrai a cikin ta ba a sare tsirran cikin makka in yi tsaya a nan wajen riwayar hadith din bai kawo illa al-idkhir ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka sai Abbas ya ce masa illa al-idkhir ya rasulullah yace illa al-idkhir yace sai abin da ingirici sai ingirici to in ya tsaya bai kawo sai ingirici din ba wannan ikhtisarin yayi ko bai yi ba bai yi ba saboda akwai istithna istithna yana da alaka da al-mustathna na'am ingirici ko sai ingirici ba ingirici yake ce masa ba yawa abincin doki abincin dabbobi busasshiyar ciyawa ba harawa ba na'am ciyawa busasshiya amma نعم إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان يندد إذا منت أبن ما أنر حديث باتا تنزاوا أبن تكي نوني يزو أبن حديث يكي نوني قريش باتا تنزاوا يزا منتو چه ور يعين دي كاو قنقري ونو قنقري نا حديث بكاو ونو قنقري با إندا دي كاو حديث دباكيت إيا دلالة الحديث ذات تنزا كو باتا با يزو إن أكا چه لا يختلى خلاها إلا الإذخر إلا الإذخر ونكم يتي لا يختلى خلاها أقوي بمبنشي أتكين دلالة كوبا بمبنشي أقوي بمبنشي وانا آمني وانا كما يزمن توخاء وانا كما آمني دخله تخصيص ولا يحتل البيان كما بياني بذي زمن تياجر كتبا حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين abin da ake so ya zamanto al-mazkur wanda aka ambata wal mahdhuf da wanda ba ambata ba aka shafi bi manzilati khabarain zamanto kamar hadisi ne guda biyu an fahimta to idan sun zamanto bi manzilati khabarain ay hadisi mustaqillain fi ay ikhtisar an gane idan ya zamanto cewar zaka iya kawo hadisin ka dauki wani juz'i nasa ka kawo shi yanzu kamar afqalus salati ala al munafiqin salatul isha was subh ko ba haka ba wannan hadithin abi huraira ne hadithin abi huraira inna ishtamal ya kunshi lafuzza guda uku afqalus salati ala al munafiqin al isha wal fajr ولو يعلمون ما في ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن للناس ثم آمر من يصلي ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هذا جملة غدانوا غداؤكم haka asalin hadithin abi huraira yake imam malik da ya tashi riwayar hadithin jumlar karshe kawai ya ruwaito ita ce riwayar abu zinad ya kawo jumlar karshe kawai musa ibn a'yan shine ya kawo jumlolin guda uku wadansu kuma suka yi ikhtisar akan jumloli guda biyu din kawai law ya'lamuna ma fil atamati wal fajr la atawhuma walau habwan Imam al-Bukhari da yazo wajen istidlali akan ya halatta ka kirawo sallar isha da suran al-atama shi kawai ya kawo lafazin walau ya alamuna ma fil fajr wal atama la atawhuma walau habwan wannan ba haka hadisin yake ba wannan juz'i ne na hadisi wannan istifarul hadisi to kaga da shi Imam al-Bukhari da wanda suka zo kafin shi irin su Imam Malik ko kuma ma malami Imam Malik ne shi Abu Zinad da ya ruwaito shi daga A'raj cikin almajiran Abu Hurairah sun yi sabani wajen riwaya wadansu su kawo lafazin guda uku wadansu kuma su ikhtisar akan guda biyu wadansu wani ma ya kawo lafazi guda daya to amma kaga kowanne daga cikin su kowanne lafazi daga cikin guda ukun nan bi manzilati khabar mustaqil shi akan kansa hadisi ne saboda ya kunshi hukunci daban ayyananne ko ba haka ba yanzu in kace afsalus salati alal munafiqin alfajr wal isha wannan hadisi ne wanda yake bashi da alaka da abin da ka shafi ko ba haka ba kuma da zaka ce laqad hamamtu bi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura rajulan fayu'addin lis-salah ila akhir al-hadith shi ma wannan hadisi ne mustaqil ko ba haka ba amma yanzu da kawai zaka tsaya akan laqad hamamtu an amura rajulan fayu'addin lis-salah thumma amura rajulan ثم امر رجلا فيؤم الناس كتايا anan waja kaga wannan kamar cewa kenan wannan mai yana hadisin yana nufin kan cewa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya sanya wani ya rinka mutane sallah in yi ka share sauran jumlar hadith din to nan wajen bai ikhtisar ya zaman to yukhillu al-ma'na yukhillu al-ma'na wa yaktalifu al-bayan wa taktalifu al-dilala to an fahimci abin nan abinda hafi take nuna mana ko yace dole ya zamanto idan zaka yi ikhtisar din ya zamanto al-mahdhuf wal-madhkur bi manzilati khabarayn aw yadullu ma zakarahu ala ma hadafahu ko kuma ya zamanto abinda ya ambace shi yana nuni ga abinda ya shafe shi yana nuni ga abinda ya shafe shi wato idan in yi ikhtisar din ya zamanto abinda bai fada ba za a gane shi daga abinda ya fadi shi bi khilafil jahil sabanin jahili wanda ba malami ba da ma'anan da ma'anonin alfaz ba fa innahu qad yanqus ma lahu ta'alluq ka tarki al-istithna domin shi zai iya barin abinda yake yana da rataya da abinda ya shafe kamar yake ambaton istithna al-istithna dole ka samu mustathna dole zaman to sai ka samu abinda sai ka dole ka hada shi da al-mustathna minhu sai dai idan istithna mufarrad ne ko al-istithna mufarrad shine wanda ba a fadan al-mustathna minhu ko ko ba haka ba ko kuma tantar da babul istithna ne a cikin qatrun nada wazi wa misalan al-istithna al-istithna al-mufarrad al-istithna al-mufarrad wazi ba misalin sa jumla ta ta kunshi istithna al-mufarrad yanzu sai al-rama ka al-rama kawo ma qama illa zaidun baka fadi mustathna minhu ba ba wanda ya tashi sai zaid me wukan kace duk cikin mutanen nan ba wanda ya tashi sai zaid sai kai kace ba wanda ya tashi sai zaid al-istithna al-mufarrag la yakunu illa manfiya sai a cikin manfi sai zama sai dai zaman to manfi ba a yin istithna al-mufarrag da istithna mujab ba za ka ce qama illa zaidun ba kamar kana so ka ce kamar yadda ake cewa qama an-nasu illa zaidan kaga wannan istithna ne mujab ka fadi mustathna minhu ka fadi al-mustathna shine zaid al-mustathna minhu sune an-nas to istithna idan ya zamanto akwai mustathna minhu kuma akwai istithna sai ka shafi istithna din kamar na hadithin illa al-idhkhar to kaga nan wajen ka zamanto jahilun bil ma'ani to irin wanda yake irin wannan ikhtisar din bai halatta yi ikhtisar ba amma wannan ba wai wanda yake yin dan kawo mutun yayi sau daya yayi kuskure shikenan sai a ce bai halatta yi ikhtisar ba har abada kamar misalin da nake ta kawo muku na wajen ikhtisar na shu'uba ikhtisarin da yayi wanda ya zamanto ya saba ma'ana wai zai tuna mana wannan ikhtisarin nasa hawa wan katin wani aiba na hawa bane wannan mun karanta a nan wajen kuma na san baka fashi eh wala muktar ah wannan lokacin kuna nan ake eh hadithin Anas naha an yata'affara ar-rajul ko ba haka ba me shuba yace shuba yayi ikhtisar me yace naha an ittaza'afur naha an ittaza'afur me ko yace yata'affara ar-rajul sai yace at-taza'afur yayi ikhtisar ko bai ikhtisar ba yayi ikhtisar kuma wannan ikhtisar din ma'anar ta canza ko bata canza ba ta canza tunda hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ya shafa za'afaran ya shafa turaren za'afaran shi kuma shoba sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shafa turaren za'afaran sai mai da shi am namiji da mace kaga mata sai su ji cewa an hana su suma ballan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawai ga maza ne to wannan ikhtisar din shine wanda ba a yi wanda yake yana canza ma'ana daga cikin wanda yake ikhtisar a riwayar hadith wanda ya yawaita wajen yin sa akwai Imam al-Bukhari kuma shine matabar al-aktharun kama inda Hafiz yace akwai wanda ba sa suna ganin bai halatta ai ikhtisar ba cewa kama inda bai halatta ai riwaya bil ma'ana ba bai riwaya bai halatta ai ikhtisarin hadith ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ka kawo shi sai hukumar riwaya bil ma'ana hukumar riwayati bil ma'ana hukunci na biyu a wannan darasin namu ne shine hukuncin riwaya bil ma'ana wato ka ruwaito hadisi da ma'anar da ka fahimta ta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta mutlaqan ne ko ko akwai sharadi kuma me ye fa'idar sa kuma menene yafi riwaya bil lafzi ko riwaya bil ma'ana eh bil lafzi yafi ko saboda me eh da kuma me tabarruki da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka tabbatar cewa wanda ka ji din yanzu shi riwaya bil ma'ana bai shige shi ba to naji na amma dai mukaddara akan haka din ne tabarruk banda shi kuma na'am dindai yana da cikin tabarruk ne na'am yana da tabbatar da dhab yani a riwaya bil ma'ana ma shi ma yana daga cikin dhab idan ka san ma'ana shi ma yana daga cikin sharadin dhab cewa idan zaka yi riwaya bil ma'ana ka zamanto alimin bima yuhilul ma'ana saboda haka wannan ba fa'ida bace akwai wata fa'ida muhimmiya da nake so in ji daga wajen ku gamsar da bayani a to ai ba a san gamsar ba a san tsawaitawa ai ana san a takaita bayani na'am a inda lafzan ne ai ma'anan ma ta shigo na'am ahsant wannan shine aman shine abbat shi yafi sanyawa ya zamanto ba ai kuskure wajen riwaya ba domin wanda yake zai iltizamin laf yace zai iltizamin lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai kuskure ba amma in yace da ma'ana ne zai iya faɗawa cikin ma'ana min haythu la yadri amma in yace shi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka zai riwaya to zaka ga kan cewa yafi rashin kuskure shi yasa zaka samu daga cikin huffazul hadith akwai waɗanda suke iltizamin laf ba sa riwaya bil ma'ana akwai wanda suke kuma suke wasa'awa suke barin kofar abu da wataran su kawo da lafazi wataran su kawo da ma'ana to a cikin wannan aji guda biyu na masu riwaya waɗanda suka fi karancin kuskure su ne masu riwaya billaf shi yasa malaman hadisi kamar su Imam Ahmad daga cikin wanda suke kaddamarwa masu riwaya billaf masu abin da shi yasa ɗaya daga cikin dalilan da yasa Imam Ahmad yake kaddamar da masu riwaya daga littafin su kenan saboda yaltazimuna laf masu riwaya daga littafi sun da zaka yi riwaya daga littafi zaka ce zaka yi riwaya bil ma'ana ne karantawa mutane zaka yi ga abinda ka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yasa dai daga cikin abin da yasa kenan Imam Ahmad yake kaddamar da riwaya min al-kitab ala riwaya min al-hib saboda mai riwaya daga hib koda yana kokarin iltizamin labd wataran zai fada cikin riwaya bil ma'ana in ya fada riwaya bil ma'ana wataran zai kuskure sabanin wanda yake iltizamin labd musamman ma kuma ya zaman to yana rike da littafin sa wajen riwaya saboda haka dai daga cikin fa'idar riwaya bil labd duna al ma'ana shine wato a al'is wato katan wato kariya daga fadawa cikin kuskure wajen riwaya al-hafiz rahimahullahu yace wa amma riwaya bil ma'ana ita ko riwaya da ma'ana fal khilafu fiha shahir sabani a cikin ta abu ne wanda yake mashhuri shahir ay fa'ilun bi ma'ana maf'ul shahir ay mashhur mashhuri ne wato abu ne wanda yake sananne wal akthar ala al-jawazi aidan amma wa fiya yawa malamai suna kan halacci shi yasa Muhammad ibn Sirin yake cewa ana asma'ul hadith min asharatin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ma'na wahid wal-lafdh mukhtalif yace nakan ji hadisi daga wajen mutane 10 cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana daya ce amma lafazin daban-daban kowa da nasa lafazin haka dalika imamu shafi'i yake cewa naji wani daga cikin tabi'in yana cewa nakan ji hadisi daga wajen wani sahabi sai in ji shi daga wajen wani sahabin da lafazi daban in ne masa magana sai cikakka damu da kowane lafazi muka faɗa tun idan dai ka san ma'anar da muka faɗa guda daya ce saboda haka suna riwaya bil ma'ana abin wanda yake sahabbai suna yi sai dai inda bai halatta ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka ana riwaya bil ma'ana shine hadithin Bara ibn Azib da yazo wajen amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya dauka cewa wannan ai riwaya bil ma'ana za ta shige shi annabi da ar-rasul ai ɗaya ne abin nan wani lokaci kace nabi wani lokaci kace rasul din da dai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi to amma da yake wannan yana riwayar lafazi ne na addu'a da ake tabarruki da lafazinta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu yace a wa bi rasul wa bi nabiyyika alladhi arsalta da yace wa bi rasulika alladhi arsalta amma kaga bai masa inkarin riwaya bil ma'ana din da yayi ba sai dai kuskuren da yayi wajen istibdalin lafz an fahimta wa min aqwa hujajihim daga mafi girman hujjojin su suwaye al-damir hum ya'udu ila mara al-mujawizun ma fa halattawa sune al-akthar din daga mafi girman mahujjar su mafi karfi al-ijma'u ala jawazi sharh ash-shari'ati lil-ajam ijma'in malamai ijma'in al-umar muslimi gaba dayan su akan halaccin bayyana shari'a ga mutane waɗanda suke ba larabawa ba kowa ya yadda cewa ba wanda zai ce ba za ka bayyana tauhidi da hukuncen sallah da azumi ga wanda suke ba larabawa ba sai sun je sun koyi larabci sannan ka zo ka koya musu da larabci akwai wanda zai ce haka ku je ku koyi larabci tukuna sai kun koyi larabci sannan ku zo a koya muku addini kamar wanda suke cewa ne ai mutum ba shi da Hausa ya zai abin nan kamar abin nan waɗansu a wata ranne mun je Maiduguri muka muna neman wani abokinmu muka yi Hausa a sai wata tsohuwa da yazo take gaya masa waɗansu sun zo Hausawa suna neman ka baka nan yace yanzu wannan duk Hausawa ne tace Hausawa ne yace eh yanzu ba sa jin barbanci tace eh ba sa jin barbanci tace suke sallah ta dauki hatta karatun alqur'ani ma barbanci ne to ko kuma wanda ake ce masa ai baya wani musulmi ne amma baya jin Hausa aka ce a in baya jin Hausa mafi Hausa mafi fa'ida to je yana daga cikin ba wanda zai faɗi haka yace sai ka iya yaren larabci ko sai ka iya Hausa sannan za a koya maka shari'a kowa an yi ijma'i cewa ya halatta a bayyana shari'a da wani yare daban ba larabci ba bilisanihim ay bilisanihim lil'arifi bihi ga wato bayyana musu shari'a da harshen su lil'arifi bihi ga masanin harshen wanda ya san harshen in Hausa ne ya bayyana musu shari'a da Hausa ko ya bayyana musu da Turanci wannan ijma'i ne fa idza jaza al ibdal bi lughatin ukhra fa jawazuhu bil lughati al arabiyyati awla idan ya halatta a musanya ma'anonin shari'a da wani yare na daban to a musanya shi to halaccin ayi shi da lugar larabci min ba da aula shine yafi cancanta ko ba haka ba daga canza ga baki daya maimakon ka zo kana cewa tajuzu salat ka rinka cewa sallah ta halatta to maimakon ka ce tajuzu kace ta abinan tubahu mana bai fi ma kace tubahu ba bisa kace ta halatta da wani yaren daban shine abinda hafi dake nunawa a nan wajen وقيل ولقول نبي انما يجوز في المفردات دون المركبات يا هلت اي روايه بالمعنى وجن كلمومي بند واتو جملولي المفردات سوني كلمومي ديدي كون كلمومي المركبات كما سوني جملولي دا اكي هر حدا سو دغ كلمومي ماسو يوا واتو ذاك اي تشنزا ذاك اي تشنزا المفردات كمر ميمكون تجوز كچي تباحو ميمكون كتب عليكم كچي فرض عليكم amma ka canza jumlar gabaki daya da wata mai kawo ma'anarta suka ce ba za ka yi wannan ba duk wannan sabanin kaunin al-aqsa ne waqila wadansu suka ce inna ma yajuzu liman yastahdhiru al-lafza liyatamakkana min at-tasarrufi fihi wadansu kuma suka ce ya halatta ne kawai ga wanda yake ya haddace lafazin domin ya sami ikon yin tasarrufi a cikin sa amma wanda bai haddace lafazin ba ma'anar kawai ya haddace ba zai riwaya bil ma'ana ba sai idan ya haddace lafazin to sannan sai ya canza lafazin da ma'anar da yake so an fahimta ai an gane bambancin wannan ko wato idan ba mutum ya haddace lafazin hadisan gabaki da hadisin da zai riwaya da shi ba bai halatta ya ruwaito shi bil ma'ana ba sai ya haddace lafazin sa to in ya haddace lafazin sa zai iya kawo shi bil ma'ana na'am a daye bayani ga mutane daye bayani waqila wani kaulin yace inna ma yajuzu liman kana yahfazu alhadith fa nasiya lafzahu wadan suka ce ya halatta ga wanda yake ya haddace hadisin amma sai ya manta lafazin sa wa baqiya ma'anahu murtasiman fi dhihnihi amma ma'anarsa ta zamanto tabbatacciya rubuce a cikin zuciyarsa to wannan falahu an yarwihi bil ma'ana wannan ya halatta gare shi ya ruwaito hadisin bil ma'ana limaslahati tahsil alhukm minhu saboda maslahar tabbata wato kawo hukuncin daga hadisin bi khilafi man kana mustahdiran li lafzihi sabanin wanda yake yana tine da lafazin wato wanda yake ya haddace hadisin amma ya manta lafazin shi wannan shine kawai zai amma wanda yake yana sanar da lafazin da halatta riwaya bil ma'ana ba shine kake so ka faɗa malam malam nabil wato me amfani ya haddace da lafazi kuma ya kawo bil ma'ana to shine wadannan suka ce inda ya haddace bil lafzi to bi halatta ya kawo bil ma'ana ba dole ya kawo bil lafzi wannan duk aqwal ne khilafu qawli al-akthar sabanin qawli al-akthar amma mafiya yawan malamai sun tafi anan akan cewa ya halatta wa jami'u ma taqaddama yata'allaqu bil jawazi wa adam wa yata'allaqu bil jawazi wa adamihi dukkan abin da ya gabata yana rataya ne da halacci ko rashin sa an fahimta waɗannan aqwal din da suka gabata wato wanda wannan suna cewa ya halatta ga wanda yake halarto lafazin wanda yake halarto lafazin waɗanda suka ce ya halatta a cikin mufradat amma bai halatta a cikin murakkabat ba wa hakaza shine dai abin da yake so ya nuna mana wala shakka anna al-aula irad al-hadith bi alfazihi duna at-tasarrufi fihi babu shakka cewa abin da yafi cancanta shine ka kawo hadisi da lafuzzan sa karkai tasarrufi cikin lafuzzan ka kawo wani lafazi daban ba na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aula bisa abin da muka ce dalilan da muka faɗa mun faɗi cewa saboda tabarruki da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyaye da kuma wato yin garkuwa daga fadawa cikin kuskure wajen riwayar lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-qadhi iyab yace yanbaghi saddu babir riwayati bil ma'ana ya kamata a toshe kofar riwaya da ma'ana wato a hana mutane riwaya bil ma'ana li alla yatasallata man la yahsun mimman yadhunnu annahu yuhsin saboda kada wanda saboda kada wanda wato yake wanda yake bai sani ba amma yana tsammanin cewa ya iya ya zamanto ya samu ya sallada kansa a cikin shiga cikin gonar da ba ta sa ba mutum yana tsammanin ya iya sai je ya ce zai riwaya bil ma'ana amma in aka ce maka kar kai riwaya bil ma'ana kulliyan kaga ba wanda ma zai samu kofar da zai shiga cikin wannan to amma wannan tahajjara wasi'an كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا كما يندي فارم ده ديوا ده جتكم ما سي رواية أدادين أدادين ذا أنسى مديوا سينش جتكم وان نمبابي ديوا سند أو كسين إيه رواية بالمعنى سك يكون سك فعل أشكم كسكوري نو إبيوني نما سك كسكوري وجن رواية بالمعنى نو إن فرقه وان ده سك ذاس لو كم ذاس فسر حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم درأي من سنة فيكم ra'ayin su na fiqh yayi saitara akan su in suka zo za su riwaya bil ma'ana sai su fassara maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta su fahimtar ta fiqh kamar ibn rajab a cikin sharh ila at-tirmidhi a karshe ya kawo cikin qawaid din da ya kawo ta ka'ida na fita ta riwaya bil ma'ana daga ciki ya kawo wannan maganar har yake kawo misalin sa da hadithin Anas radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويتسل بالصاع. تو شريك القاضي شريك ابن عبد الله النخعي ايه دقى تكين اقران ابن سفيان الثوري تكين مالمان كوفة القالي نشهرران القالي واندي القالن واندي القالن شيقى دولة مسلمي باكي ديه ازامن تكين خلافن شن بني العباس شريك القاضي دي تاشر ويتو وانا حديثن sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u biritlain ritl guda biyu ritli nau'i abinan miqyasi ne na awo miqyasin awo ne na mutanen kufa to saboda a wajen mutanen kufa almud a wajen su ritli biyu ne sai wannan shine madhabar kufiyin an fahimta akwai sabani tsakanin mutanen kufa da jumhurin fuqaha wajen miqdarin almud su a wajen su miqdar almud ritl biyuni ritli biyuni amma wajen sauran jumhurin malamai almud ritl wa thuluthni an gane to su shi sharikul qadi sai ya fassara hadisin almud dinnan da ma'anar madhabarsa an fahimta yayi kuskure ko bai kuskure ba saboda yayi raddin lafazi zuwa ga abin da yake mukhtalafu fihi inda ya kawo mud wanda yake shine lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya kyale malamai kuma su rigima akan meye miqdarin mud amma in yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a bi riflain kamar wato kenan wannan lafazin ya raba gardama alhali ko bai raba gardama ba domin raddul mukhtalafi fihi ne ila almukhtalafi fihi an fahimta wannan sababi na farko kenan sababi na biyu da ake samun kuskure wajen riwaya bil ma'ana shine ya zamanto an samu lafazi wanda yake mai rintsi cikin ma'anar sa wanda sai mai zurfin sanin addini mai zurfin fahimtar fiqhu ne zai iya gane ma'anar to wanda yake ba shi da wato zurfafaffen fahimta ta fiqhu in yaje ya riwaya bil ma'ana sai ya kawo ma'anar da ba ita ake nufi ba wannan ya faru ga wani daga cikin ruwat da Imam Ahmad yake cewa yayi mummunan kuskure a cikin hadisin Imran ibn al-Husayn cikin Sahih al-Bukhari inna Allah kataba maqadir kulli shay wa kataba dhikr to shi dai tashi riwayar sai ce inna Allah kataba maqadir kulli shay wa khalaqa dhikr wa khalaqa dhikr yahalici ambato yahalici al-Qur'an ya riwaya bil ma'ana maimakon wa kataba dhikr adh-dhikr ana shine al-Qur'an Allah ya rubuta al-Qur'an sai ce wa khalaqa dhikr kaga wannan an canza aqida an canza aqida to wannan saboda ma'ana ce wanda yake daqiqa sai masanin fiqhu sai masanin abinnan abinnan fiqhu al-hadith shine zai iya gane wannan ma'anar ko kamar wanda nake baku na kissar Yahya ibn Sa'id al-Qattan na Yahudawa da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadithin shine nashhadu annaka nabi yahuda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba da gaskiya cewa kai annabi ne yahya ibn sa'id al-qattan malamin imam ahmad ne almajirin imam malik malamin hadith ne a zamanin sa ba wanda ya san shi ba wanda yake shi a sanin ilalul hadith amma sai ya kuskure imam ahmad yake cewa waqa'a fi khata'in fahish yayi mummunan kuskure saboda me saboda rintsin ma'anar ma'anar wato ba ma'ana ce wanda yake bayyananna ba da kowa zai iya gane ta sai mai zurfin fahimta shi wajen nashhadu annaka nabi sai ya ce nashhadu annaka rasulullah nashhadu annaka rasulullah sai imam ahmad ya ce yayi kuskure me ne kuskure a cikin nan
sun yarda rasulullah
da sun musulunta da sun yarda cewa nashhadu annaka rasul da sun musulunta amma da suka ce nashhadu annaka nabi mun yarda kai annabi ne wanda kai ma ana baka labari daga sama amma ba amma kai annabin larabawa ne ba namu annabin ba amma in suka ce nashhadu annaka rasul cewa mun yarda kai wanda aka aiko shi ne to kaga kenan sun yarda cewa shi manzon Allah ne da aka aiko gare su sun musulunta amma sai saboda rintsin dake cikin saboda wato rashin bayyanar wannan ma'anar sai yay wannan kuskure yay riwaya bil ma'ana a inda ya jirkirta ma'anar shi yasa ibn Hibban a cikin muqaddimar littafin sa ta al-majruhin yana fadan nau'in amintattun masu riwaya da ba a karbar riwayar su da suke wato yin kuskure a cikin riwayar su da suke sanyawa ake kawo da kai gabar riwayar sai in samu abin da sai in an samu abin da zai karfafa ta yace daga ciki akwai wanda yake mahaddaci ne ga nassosin hadith ya kiyaye su yayi riwaya ya tara ilimi mai yawa na riwayar hadith amma ba faqihi bane ba shi da fahimtar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncen shari'a dake cikin hadisai to wannan idan yayi riwaya in ya ruwaito hadisi bil ma'ana ba za a karbi riwayar sa ba saboda rubbama sau da yawa zai je abin da yake halal sai zai mai da shi haram ba tare da ya sani ba saboda haka yake cewa sharadin wanda za a karbi riwayar sa bil ma'ana ya zamanto faqihi ne ya zamanto masanin yana da fahimta kan hukuncen da hadisi suka kunsa ba kawai wanda yake yana haddace asanid yana haddace mutun ba tare da kuma samun abin da ake ce ma fiqhul hadith ba an fahimta wannan bayani abin nan Ibn Rajab ya kyakkyawan bayani akan su a karshen sharh ilal tirmidhi nasa to wannan sune matsalolin da suka zo akan shine bayanin malaman hadisi wajen riwaya bil ma'ana as-sahih ta halatta kamar yadda muka ce ko da kinan al-hafiz bai kawo ba menene sharadin yin riwaya bil ma'ana din sharadin riwaya bil ma'ana sune abinda muka faɗa daga maganar Imam Ahmad ya zamanto alimun bi lughati al-arab basirun bil ma'ani sannan alimun bima yuhilu al-ma'ana mimma la yuhil al-ma'ana waɗannan sune sharadin da malamai suka sanya kuma akwai misalai da dama da suka kawo wanda suke mun ambata waɗansu daga cikin su daga cikin misalan da nake da suna da kyau na yanzu nake tunawa ya kamata in gaya muku wajen ikhtisarul hadith ku gane inda malamai suke fadawa cikin kuskure akwai waki' ibn al-jarrah kun san waki' ibn al-jarrah aiko wane ne waki' ar-ru'asi malamin imam shafi'i ko kuma qarin na imam shafi'i qarinin imam shafi'i ko da yake dai ana ci ana kawo wannan nadiwan nasa shakautu ila waki in su aka yi amma sahih qarinin imam shafi'i ne dan tsakanin mutuwar su shekara 6 ne malamin imam ahmad ne waki yayi wani kuskure ne imam da almajirin sa imam ahmad shi ya bayyana cewa yayi mummunan kuskure wajen kusan hadisin wannan hadisin unqudi sha'arati waghtasili waf'ali fi umratiki mithla ma taf'alina fi hajjiki waf'ali fi hajjiki mithla ma taf'alina fi umratiki haka hadisin yake ko unqudi sha'arati waghtasili wannan akan menene hadisin yazo akan wanka mutlaqan ahsant malam sale wanda yace akan wanka ne mutlaqan ya fada akan kuskuren da waki ya fada shine yarwaito hadisin akan wankan haila cewa a wankan haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha ta kwance gashin kanta. Saboda haka kaza kenan wannan nassi ne akan cewa mace mai haila wajibi ne ta wanke ta kwance kitsan ta. Ko ba haka ba? Tunda abinda hadisin ke cewa kenan unqudhi sha'raki waghtasili. Ki waro ki kwance kitsan kanki sannan ki wanka. Alhali ku hadisin ya zo ne akan umrar da ta dauka da ta zo ta abinan haila ta kama ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta kwance kanta saboda ta riga ta yi talbid. Ta riga bayan ta da za ta dauki harama da umra taji ta sanya irin wato abin nan a karo da ake hadawa da mai a sashi aka a dandabe kai yanda zai zaman tukan cewa kura ba za ta bata shi ba tunda za ta tafiyar kwana da kwanaki ba a taji gashi saboda haka sukan yi irin wannan sai zaman tukan su sun ya zaman to kamar dabe an dandabe shi da karo ne ake hada shi da mai ake sanya shi aka shi da ake cewa at-talbid
karo na wuri na
gargajiya ashe nake maka bayani ba gane fa'idar da na faɗa ba kar ƙura ta shiga gashin ya zamanto ya zamanto ash'ar ya zamanto mai jirkitattar kama gashin sai zamanto kamar gashin mahaukata wanda ba a tajewa tunda gashi in kai kwana kawaniki ba ka taje shi ba sai ka zamanto tamkar mahaukaci to maimakon haka shine idan za su yi umra sai su dandabe sai su sanya kan yanda zai zamanto gashin a kwance yake ba zai tashi ba to shine da tai haila kafin shiga makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata lokacin da za a dauki harama da haji ta kwance wannan gashin nata da ta daure ta sanya masa wannan abin nan a wannan tai masa wannan talbidin ta kwance shi sannan tai wanka kwancewar saboda wannan wankan da za ta yi wankan shiga cikin ihrami ne na haji ba wankan janaba bane ba wankan haila bane wankan shiga ihrami ne na haji sai ta zaman to mai yin qira to amma sai shi wake sai ya dauki wannan yayi ikhtisarin hadith din yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha a wankan haila ta kan cewa ta kwance gashin kanta yayi ikhtisarul hadith sai ya kawo ma'ana wanda yake ba ya dauke shi ba a ma'anar ya dauki ma'anar ba a digiransa ba Imam Ahmad ya tambihi akan wannan kuskure yana nan a cikin sharhin Fathul Bari na Ibn Rajab wajen sharhin wannan hadith din Imam Ahmad ya yi magana akan wannan ya tambihi akan kuskuren da malamin sa wake yayi wajen ikhtisarul hadith to wannan kurakure da wayannan huffaz suke yi ba wai yana nufin kan cewa bai halatta su su riwaya bil ma'ana ba amma wanda ya yawaita irin waɗannan kurakuran to shine malaman hadisi sai su ce ba za a karɓi riwayar su bil ma'ana ba amma dan kamar wanda yake fiqa ne yayi ɗaya ko biyu abinda yake wadatar da mu kawai mu ga inda ya waɗannan kuskuren kar mu bi shi a wannan kuskuren nasa kar mu dauki wannan riwayar tasa da yayi ta zamanto ai amfani da ita a wajen shawahid ko amfani da ita wajen mutaba'a an fahimta yanda za a samu ta riwaya da'ifiya da take nuni akan cewa a kwance gashin kai wajen wankan janaba ko wajen wankan haila shi kace a wannan riwayar bata inganta ba amma tana da shahidi ga hadisin da wake ya ruwaito na Hisham daga Hisham ibn Urwa daga Urwa daga Aisha wanda shi ma aka ce ta kwance gashin kanta lokacin wankan haila to kaga wannan ba za ka wannan in ya kace a ce a kai kuskure wannan riwayar kuskure duk da yake isnadin ta zahirin sa nazib ka shams amma an yi kuskure a cikin riwayar tunda an yi kuskure a cikin riwayar ba za ta inganta ba ta zaman to shahidi ga wata riwaya wadda take mai rauni an fahimta to wannan sune misalin din insha Allah sai kuma Allah ya kai mu a sati na sama insha Allah na sama alaikum assalam wannan satin bana nan sai ku hakuri insha Allah Allah ya kai mu sati na sama daga dai sati na sama insha Allah za a dade ba a wata tafiya ban Allah yadda har sai mun gama littafin nan bi idnillah insha Allah na'am arama na'am ahsant ka kawo magana waɗanda suke cewa wajen lugha ba a kafa hujja a wajen lugha sai da maganar mutane waɗanda suke larabawan farko na sadrul islam tun kafin waɗanda suke baubaye su shiga cikin musulunci to wannan an gina shi akan me akan cewa wannan lafazin na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zamanto cewa ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane kenan kaga ba za a kafa hujja da shi ba to amma ai mu sani cewa hatta asrul sahaba da asrul tabi'in asrul kibar tabi'in dukkan su ana riwaya dukkan su ana kafa hujja da maganar su sai da aka so mu samu al-muwalladun waɗanda ummu abinnan waɗanda iyayen su mata suka kasance wato kuyangu da kuyangu suka yawa a ƙarshen asrul tabi'in a cikin asrul sigar tabi'in sannan aka so mu samu waɗanda yake larabcin nasu ya so mu rauni ya zamanto ba a kafa hujja da maganar su to ana sanin hadisi riwaya bil ma'ana ya shige shi ko riwaya bil ma'ana bai shige shi ba ta yaya ake ganewa ta yaya za ka gane hadisi riwaya bil ma'ana ya shige shi ko riwaya bil ma'ana bai shige shi ba jam'u turuq ka tattara riwayoyin hadisin yanzu wajen hadisin ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar ibn malik ya kafa hujja da wannan riwaya da cewa wannan ya nuna cewa lugar da ake ce mata akalunil baraghis lugar ce sahihiya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nutuki da ita saboda haka waɗanda suke ta kokarin taklifin wajen abin nan thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum wannan ita ma ta zo a wannan lugar suke kokarin su tawili su ce thumma amu wa sammu manhum kathirun minhum suke tawili suke cewa babu bukatar tawili kamar yadda zaka ce qamat hindun haka zaka iya cewa samu ar-rijal saboda haka wannan wawu din bata zamanto ita ce fa'ili ba yanda ar-rijal za su zamanto shine badalin kamar yadda waɗansu malaman basira suke tawili bata zamanto wannan wawu din ita ce alamar jam'i kamar yadda ta at-ta'anith ta zamanto alamar ta'anisi a cikin ce maka qam a cikin cewa ka qamat hindun to waɗansu sai suka ce ma ibn malik cewa to ai wannan riwayar da idan har ibn malik yake ce mata lugati ya ta'aqabuna fikum mala'ika shi bai kira ta lugati ya akalunil baraghif ba dan yana ganin gara ma ya danganta lugar ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai waɗansu abu hayyan sai yake ma ibn malik raddi cewa ai hadisin ba haka yake ba asalin hadisin dakhalahu riwaya bil ma'ana asalin hadisin inna lillahi innal mala'ika ya ta'aqabun mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar akwai innal mala'ika a farkon hadisin to shine al-hafiz ibn hajar yake cewa wannan in aka bibbi riwayoyin za a ga kan cewa akwai riwayat wanda suka yi tasarruf a ciki wannan tasarruf ya nuna kan cewa an yi akwai riwaya bil ma'ana da ta shiga ciki to amma ba zai kore cewa mafiya yawan wanda suka rawaito hadisin ruwaito shi da rafzin ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar wanda ashine ibn malik ya kafa hujja da shi akan maganar larabawa saboda haka zaka iya tabbatar da riwaya bil lafz amma hatta ita kanta riwaya bil ma'ana din idan ya zamanto sassabawar riwayoyin yazo bayan asr bayan zamanin sahabbai ne shi zaka iya cewa ba za ka kafa hujja da shi ba amma a zamanin sahabbai ne fa ko a zamanin wato abin nan wanda suka ji daga wajen sahabbai kaga wannan zaka iya kafa hujja da su kuma zaka iya sanin wannan ko ba zaka iya sani ba zai yiwa bi jam'i turuq zaka iya ganewa ko ba haka ba yanzu alal misali Abu Huraira ya ruwaito hadith yana da almajirai guda uku sun ruwaito zaka iya ganewa a sabanin a wajen almajiran guda a wajen wayannan almajiran ne ko ka a wajen almajiran su ne duk bi jam'i turuq zaka iya gane wannan saboda haka wannan abin riwaya bil ma'ana ba za ta suka akan ihtijaji da hadith ba sai inda aka tabbatar cewa riwaya bil ma'ana din ta zo ne fil asar al mutaakhira daga can baya amma idan ya tabbata cewa sahabbai ne suka yi tasarrufi wajen ma'anar ko tabi'ai kibarut tabi'in musamman to wannan ba zai hana a kafa hujja da riwayar su ba wajen tabbatar da lugar larabci na'am alaikum salam a shi din ne a duk ɗaya ne duk shi ne ai baka ji shi yasa an ce baka ji an ce dalilin yinta shine fassara shari'a zuwa ga yaran boba abin nan bobaye ba ai kamar haka din ne ka je ka fassara abin da ke cikin Bukhari da Hausa watakila inda zaka zo kai in za a ce maka kai lecture da Larabci kuma a cikin lecture za ka kawo hadisai yanzu duk hadisan da za ka kawo su lafzan inda Buhari ya faɗa da Larabci take yi wadansu ai zaka ce ga ma'anar hadisin watakila a cikin ma'anar ta kama kai iktisari kai wani duk ba abin da ba kai ba. Alaikum salam. Na'am. Kwarai tana daga cikin qara'in. Ana rajjahar da wanda yake riwaya bil lafzi akan wanda yake riwaya bil ma'ana. Idan aka samu sabani cikin hadisai guda biyu, aka samu ɗaya aka ga duk aka rasa samun wata fuska ta tarjihi. Sai aka kan cewa ɗaya daga cikin ruwatu din yana riwaya bil ma'ana, ɗaya kuma baya yana iltizamin lafzi. Ɗaya daga cikin alamomin da zai nuna maka mai rawi ba lallai ne ka san cewa wani baya riwaya bil lafzi ba, ai baya riwaya bil ma'ana ba, amma ɗaya daga cikin abin da zai sa ka gane waya da ka gane rawi yana riwaya bil lafzi ne dunal ma'ana, ya zamanto sahibu kitab baya riwaya sai daga cikin littafinsa, to wannan sai ka kaddamar da riwayarsa akan wanda yake riwaya bil ma'ana. Shi yasa ake ce su wujuhut tarjih fusko, wato hanyoyi dalilan da ake bi da fuskokin da ake bi ake rinjayar da riwaya akan wata ba su da iyaka. Shi yasa kaga a cikin tadribur rawi ya kawo wajen kusan fuska wajen 60 da wani abu. To ba shi kuma da ya kawo su yace wannan ya kawo su ne ala sabilil misal, amma wujuhut tarjih ba su da iyaka, ko wani hadisi yana da nasa fuska ta tarjih din. Alaikum salam. Eh kwarai da wannan ya samo asali daga fi'ilin sahabbai, domin ina ji an rawaito wannan daga Anas ibn Malik wani lokaci ya yi riwayar hadisi yace au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam au mithla ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ya daga cikin ladabi da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa kai ishara cewa ba haka ya faɗa ba, kai riwaya bil ma'ana ne. Na'am. Eh au kama qala au mithla ma qala duk zaka yi fadan wannan, ko kuma fi ma ma'anahu zaka yi cewa fi ma ma'anahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'na alhadith da fadi shi. Na'am.
Kuma wurin masu yin ijazi da hadisi misali idan suna rubutu ko fara rubutu wani abu kan wani kunci haka,
eh
kan kawo hadisi kadan amma sai suke alhadith,
eh
wannan
yana cewa ai ma'ana wannan ikhtisar, wannan suna cewa na ba ikhtisar bane, ba lalle ya zamanto ikhtisar ba, zai iya zamanto iktisar, lafazin hadisin yana nan sai kawai su iktisari akan wani wata jumla ta sa ce al hadith bi ma'ana ai iqra al hadith ila akhiri. Na'am. Alaikum salam.
Magana da Salih yake kamar ya halatta ke nan kawai mutum ne yake ya inda yake so faɗa.
Eh shi din ne ai shi nake cewa yanzu ba misalin da na kawo muku bana
wannan ba za a kira shi da sunan
riwaya bil ma'ana ba, ai ikhtisar al hadith reshi ne na riwaya bil ma'ana, shi ne wanda ya halatta riwaya bil ma'ana yana halatta ikhtisar al hadith saboda reshi ne nasa. To Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.